Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya da wannan maraicen Talata 22 ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16. Ko ta internet a voahausa.com har wa yau ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani da sarauniya da niya a birnin Kwani. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Faki
tare da Halima Jumrau.
Yau shirin yau da gobe zai duba batun matsalolin da suka bijiro a lokacin da dalibai masu dimbin yawa ke daukar jarabawar neman shiga jami'a ta computer a Nigeria.
Matsalolin da suke yawan faruwa bara an samu wannan karan ma an samu duba su ga ya kamata a dawo da ke yanda ake yi da ta tensir da takarda.
Da ya kamata a ce ana ba mutane isasshen lokaci.
To shin ko kuma wani tanadi hukumar kula da shirin wannan jarabawar ta yi ma daliban da suka huskanci waɗannan matsaloli?
Muna saurare shi kutaɗinmu ta ce za a cancance sannan kuma shi ne za a sake waɗannan waɗanda aka tabbatar ɗin sun samu matsala za a sake musu wata jarabawar cikin wannan satin.
Ta tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook akan irin matsalolin da kuka samu wajen yin jarabawar jam ta kwamfuta. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji abubuwan da za a tattauna a kai.
To a Facebook mun yi muku tambayar cewa waɗanne irin matsaloli kuka huskanta lokacin da kuke jarabawar jam ta kwamfuta. Ga amsoshinku. Ni a gaskiya na rubuta jam na harko na printin suka bani maki 285, amma daga baya kuma na sake reprint na samu maki 235, kenan sun rage min maki 50, kuma ni ina so su dawo min da kana kawai, sako daga Abubakar Hassan.
Wallahi Allah, wannan shine yin jam dina na biyu, amma duka ina da matsala. Ni a zahirin gaskiya ina da gogewar rubuta jarabawa kowace iri ce a Nigeria, domin nayi diploma da advanced diploma a Jigawa State Polytechnic. Furthermore, akwai abokina Gali Sale wanda yi National Diploma in Computer Science. Wannan shekarar ya sai scratch card na jam ya ciki da yi printing na farko information complete, amma bisa umarnin jam na reprint da ya yi wallahi babu seat number, babu registration number. Sako daga Shamsu Magaji West.
Da farko sun turo min a text maki 147, amma da na yi printing sai zama maki 187. Ni dai gaskiya gaba ta kai ni, kuma alhamdulillahi Allah ya sa ta yi min amfani. Sako daga Umar Aliyu daga jihar Bauchi.
Yau da gobe, a gaskiya magance wannan matsala roƙon Allah ya kamata mu ci gaba da yi, ko Allah zai kawo mana sauƙin wannan matsala. Wannan matsala da ake fuskanta ta jam ba komai ke kawo ta ba, illa kawai san rai ne ke kawo ta. Sako daga Ahmad Ladan Girkau.
Gaskiya ana samun matsalar domin na yi shekara 4 kenan ina yi, amma sai bana Allah ya kaddara na samu. To gaskiya ya kamata a sake tunani, amma dai na san cewar za mu samu canji kamar yadda muka zabi canji. Sako daga Dahiru Bulkacuwa daga jihar Bauchi.
Allah ya sa su daina shashanci, su daina biye wa masu shaye-shaye da masu raba dare suna kallon kwallon turawa domin cin jarabawa, saboda matasan da can baya ba sa faduwa ƙasa kamar matasan yanzu masu raba dare suna chatting da tugu. Shine dalilin faduwarsa a makaranta. Sako daga Adam Salisu.
Gaskiya ni kan ban samu matsala ba, amma ina waɗanda suka samu matsala watan alheri. Sako daga Maharazu Umar Legislature Quarters.
A zauren matasa, mun tattauna da wasu matasa biyu ɗalibai, ɗaya daga Kano daya kuma daga Katsina waɗanda suka ci karo da matsaloli lokacin da suke daukar jarabawar jam. Ku biyo mu da kunnuwan basira ku ji bayanan su.
Sunana Bello Yunusa daga nan Kano.
Sunana Abubakar Abdullahi Abubuwa daga local government Kankara.
To da harin harko Malam Bello Yunus, wani irin ƙarin bayani zaka yi mana cewa an samu matsaloli a lokacin daukan wannan jarabawa na ta jam? Wani ƙarin bayani zaka yi mana akai?
Ƙarin bayanin da zamu yi akai, mu dai muna ganin cewa ya kamata ni a gani na a dawo da ita hukumomin jam, ya kamata su zauna duba su ga ya kamata a dawo da ita yanda ake yi da ta tensir da takarda, sakamakon mu kamar ci gaban nan bai kawo mana ba, ko kuma matsalolin da suke yawan faruwa bara an samu wannan karan ma an samu, kuma babu dai wani mataki da aka dauka. To muke ganin gwara a maida shi na tensir da takarda, in ka yi kai submitin ba tare da cewa lokaci ko kuma kana samun matsala na computer ko wutar lantarki ba. An yi bara wannan karan dai shine wanda ya zama kamar kowa da kowa dole da computer zai yi, tunda wancan karan kamar zaki ne, wasu sun yi da computer, wasu sun yi da takarda, wannan kuma dole kowa da computer zai yi.
Malam Abubakar Abdullahi, wani ƙarin bayani zaka yi?
To a gaskiya abin da ya kamata a ce ana ba mutane isasshen lokaci wanda kuma za su riƙa yin jarabawarsu ba tare da sun samu wata matsala ba. Kuma akwai kuma wa'ansu daga cikin ɗaliban wa'anda ba a ba su ma kininin ma wanda ma za ma su iya zuwa ma su jarabawa ba. A gaskiya ya kamata a ce su duba su gyara gaskiya duk matsalolin da muke fuskanta na yin wannan jarabawa.
Kai bayanin cewa waɗanda ba a yi musu screening ba, screening wani iri ake yi kafin mutane su zauna su ɗauki jarabawar?
Okay, ba wai screening ba, yana ce miki akwai wa'anda ba su samu ma training ma mai kyau ba wanda za su je su yi ma jarabawa.
O kamar su ɗaliban ne ba samu training ba, ko kuma su masu kula da yadda za a ɗalibai za su yi jarabawar?
To gaskiya akwai wannan, akwai ma wasu ɗaliban, akwai kuma wa'anda ke abin, akwai wa'anda masu tsaron jarabawa, amma a gaskiya masu tsaron jarabawa ina ganin gaskiya su ne suka dan samu matsala.
Matsalar na'ura suka samu ko matsalar sanin wani lokaci ya kamata a ɗauki jarabawar da kuma wani lokaci ya kamata a tsaya, wace irin matsala kake ganin sun samu?
A gaskiya matsalar da suka samu sun samu, akwai ma wa'anda ba ma su da ma wani ba ma kai ɗalibin ma wanda za ka zanna ma kama hisa ma iya yadda za ma kai ka abin gan, amma ya kamata kuma su samu isasshen time su ba da lokaci wanda za ka ma iya yi har kai submitting, amma kana iya yi ba ma ka gama ba ta ɗauki.
To akwai ɗan ƙarin bayanin da zan yi kamar guda ɗaya ne na yi maganar shi lokacin da ake jarabawa, su inda kamar kula da ku da kuke jaraba kamar regulators kenan ko supervisors zan ce, idan ka dan daga hannu ka yi korafi akan cewar computer ka tana da matsala, wani ba zai saurare ka ba ma sai kalle ka kawai ya nuna yana zuwa kuma sai ya tafi wata sabgar tasa. Wani kuma kai ta magana ma a zo a duba maka menene yake faruwa, ko kuma kana bukata a canza maka system sai su nuna cewar za su canza ma amma su rabu da kai. Mafi yawancin lokaci sun fi nuna kulawarsu ma game da kamar mata, su ne din suka yi magana za a je a ga me yake faruwa, ma taimako ne su taimaka musu, amma maza ba su suka ba su kulawa yadda ya kamata ba gaskiya.
Takamaime, me matsalar ku da wannan jarabawa da ta faru? Malam Bello.
Matsalar da ta faru kawai shine matsala da ake samu na kwamfuta, ko kwamfuta ta zama tana da matsala, ko injin da yake ba wa kwamfutocin wurin gaba ɗaya wuta, ko kuma wayarin din da yake cikin hall din da kuke jarabawar yana da matsala. Sakamakon akwai wa'inda a baya na socket din da yake cikin kwamfuta ɗinsu ya biyo ta ƙarƙashin kafan mutane, to ko ya aka yi motsi ana ɗan botar musu da shi, su ma sai an zo an yi ƙoƙarin ya zai a gyara, kuma da an gyara sai a sake botar musu, kuma dai sun ɗaya daga cikin wa'inda suka samu wannan matsalolin lokaci bai ba su dama ba. Sannan lokacin ma sun ɗan yi mana ƙorafin lokaci, sakamakon an fara kuɗi saura minti goma an ce za a fita 6:45, to kuma ƙarfe 6:18 ma suka kashe saba ɗin gaba ɗaya suka ce kan farga ya yi.
To a gaskiya matsalar mu shine akwai ma matsalar da zaki ga ma wajen ma da rama a jarabawa ma wajen ma ba ma a gama ma duk ma wani abu, saboda zaki ga wayarin kamar yadda Malam Bello ya faɗa, wayarin ko kuma kwamfutocin zaki ga suna yawan ɗaukewa a kowane lokaci gaskiya.
To amma ai su hukumar da ke da alhakin gudanar da wannan jarabawa ya kamata a ce kahin a rarraba dalibai zuwa cibiya-cibiya. Ya kamata a ce sun tantance yawan cibiyar kuma sun tantance ingancin kwamfutoci ko in ce na'urorin da ke nan. Wani irin bayani aka yi muku game da wannan?
An yi mana bayanai gaskiya akan wannan. An ce komai na tafiya daidai. Komai daidai ta daidai ba gaskiya ya kamata su gyara domin na baya su ma su samu su yi wannan jarabawa.
Yanzu an ce da akwai waɗanda za su sake ɗaukar jarabawar. Kuna cikin mutanen da za su sake ɗauka saboda matsalolin da kuka samu?
Ni dai ban ciki.
Malam Bello, kana ciki?
Ba na ciki gaskiya.
Amma lokacin da kuka gama jarabawar da har kwamfuta ta ɗauke, kun ji daɗin abin da kuka yi, ba ku da wata matsala ko ku da akwai matsala sai dai ba yadda za ku yi ne?
Eto, dai abin da na san na yi, ina da kamar tabbacin cewar na yi na amsa shi daidai. Matsalar kawai dai da na samu cewar da take yi har lokaci ya cinye ban amsa wannan subject da nake gaya miki ba, kamar chemistry da physics. Amma English da biology na san na riga na gama. Wannan ne sakamakon daukewar da take tana dawowa lokacin har ya kare ban gama ba.
Daukewar da take a dalilin rashin wuta ne ko ko ita na'ura ce kawai take daukewa take dawowa?
A ba dalilin wuta bane, ita kadai take daukewa tana dawowa. Sai kamar socket din da nake ga miki mu ma namu computer ya biyo ta tsakankanin kafofin mutane, wani lokacin ta dauke da kanta, wani lokacin kuma mutane ne in sun dan yi motsi za su gotar da ita. To shine matsalolin.
Akwai dalibai da dama irin ku waɗanda suka samu irin waɗannan matsaloli sun yi kiran cewa lallai-lallai sai a soke a sake wannan jarabawa. A me ra'ayinku a kai, Malam Abubakar?
To a gaskiya mu dai ra'ayinmu a nan gaskiya ya kamata a dawo a sanar, saboda gaskiya mutane da yawa sun faɗi, mafi yawa gaskiya sun faɗi.
To me dalilin faɗuwar tasu, kana ganin kawai saboda ita amfani da kwamfuta ɗin ne ko ko?
Wannan shi ne ma babban dalilin ma.
Malam Bello Yunus, kai ma kana da ra'ayin a sake wannan jarabawa ko kuwa kawai a rungumi kaddara?
To, muna da ra'ayin gaskiya a sake a dawo da ita ma kamar tsayinsu da takarda, shi ne wanda tana da lokaci a hannunka, sannan kuma duk abin da kai sai ka yi ka gama, kai da kanka za ka tafi ni a kace ka gama. Sakamakon kawai ta ma submitting ba tare da ka nemi izinin ma submitting ba, ko kuma kashe saba dole ka za ka tashi, kuma ba ka da damar da za ka yi tafi. Na cewar ga matsala ta faru, in ka musu ƙorafi ma ba za su saurare ka ba. Saboda mu lokacin da muka fito duk mun yi magana akan cewar lokacin mu bai yi ba, dan me za a kashe, aka ringa cewa ai lokaci ya riga yayi. Bayan kuma duk da agoguna a hannunmu karfe 4:50 muka shiga, muka fito 6:06 ko 18 ne, a maimakon an ce mana awa 2:45 za yi. To kin ga akwai wajen 28 ko ma 30 da basu ban mu minni ba. To muna ganin kamar idan da takarda ne zai fi mana sauki kamar yanda ake yi a can tun farko.
Amma da akwai dalibai da dama a kudancin Najeriya kamar Lagos da Edo sun fito suna ta zanga-zanga game da wannan matsalolin da suka samu. A dalilin haka ne ma yasa har hukumar ita JAMB din ta ke ba da damar, ta ba su damar da yadda za su sake zama su rubuta jarabawar. Amma ba mu ga haka ba daga bangaren arewacin Najeriya. Ta yaya kuke ganin cewa za ku iya bayyana ƙorafinku har a saurare ku, ku yi kuma nuna cewa ga abin da ya same ku idan ba ku fito kun yi magana ba? Ta yaya za su sani?
Ito, ta yanda za su sani shi ne yanzu kamar ta yanda harkar social media ɗin nan, da kuma kamar yanda yanzu kuka kira mu kuke son ku ji ra'ayinmu da kuma matsalolinmu, wanda wannan program ɗin na san duk duniya tana ji, kuma kowa zai ji zai san menene matsala. Sakamakon na san duk dai abubuwan da suka faru an faffaɗe shi a gari ko ina da ko ina, wanda ya samu matsala an ji da guraren da suka samu matsala. To kuma dai kamar ma wannan ba shi ne karo na farko ba, wanda da damar za su canza, ita gwamnati ita ya kamata ta kira hukumomin JAMB tun da dole a ƙarƙashinta suke yadda su ne, in sun ce a daina ma gaba ɗaya za a iya dainawa so da wata hanya wadda ba can ba. In kuma gyararraki za su yi, suna da ikon da za su ce ga gyaran da za a yi, wanda suke ganin kamar ya fi cewar a yi JAMB ɗin, inda duk dalili ne ya sa suka kawo JAMB ɗin, daga baya ma suka kawo post. To muna ganin cewar sai sake zama a kai, ko su gyara tsare-tsaren JAMB ɗin, ko kuma a fito da wata hanya ma wadda ba JAMB ɗin ba.
Malam Abubakar Abdullahi Abubuwa Kankara, me zaka kara akan wannan bayani da Bello Yunus Umar yayi?
To a gaskiya bayan da zan kara, a gaskiya ya kamata a ce wannan jarabawa da muke yi ko dai a maido mana ita mu ga yi a takarda ko kuma kawai a gwamnati ta ma kace ta gabaki ɗaya dan haka zai masu gaskiya
yaya za ku yi ku kwaci haƙƙin ku ku tabbatar da cewa an gyara wannan kuma an sake ba ku wata dama
okay to a gaskiya kamar yadda kuka kira mu kamar wannan hanya ita kadai ce wanda zamu iya bi a ganin yadda mu wasu daga cikin mawuyansu mu ba ma su ka amfani da kafar sadarwa ba ko kuma ba za ma su iya zuwa su zanga zanga ba gaskiya
saboda me
saboda a gaskiya ko ma kai ba mai kallon ka
yawa to muna godiya sosai Malam Bello Yunus Umar da kuma Abubakar Abdullahi Abubuwa Kankara amma kayan mu sallama da ku Malam Bello Yunus Umar yanzu haka mu kaddara cewa jami'an hukumar Jam na jihar Kano suna jin ka wani kira zaka yi musu me sakonka zuwa gare su
to sakona zuwa gare su ya kamata dai su duba su mana adalci kamar yanda idan da ayyan su ne suke shan wahalan nan ba za su ji dadi a ransu suna kashe musu kudi suna fatan lokacin su ba dare ba rana mutum wani ma aikin karfi yake ya wuna yana neman kuɗi sannan kuma wannan matsala ta zo ta faruwa ba ya kamata su yi tunani idan ƴaƴan su ne yaya za su ji a ransu idan ƴaƴan su ne suke zaune ba sa karatun nan ko suke samun matsalan nan yaya za su ji za su yi farin abin kuko ba za su ji daɗin sa ba ko kuma wani nasu shine yake cikin wannan matsalan ya kamata su zauna su duba su gani su tunani
to a gaskiya ni dai a ganna ya kamata a ce su gyara taimake mu kuma a gaskiya su riƙa gudanar mana da abubuwa yadda ya kamata a gaskiya saboda mafi yawanci ma abin da ke jawo haka zaki ga kamar ba su kula ma da mu ƴaƴan talakawa ne gaskiya zaki ga mafi yawanci
to ta bakin ɗaliban da suka huskanci matsaloli kenan malama Karimatu Aminu Abubakar ita ce shugabar hukumar Jam mai kula da shiyar Kano da Katsina da Jigawa mun tattauna da ita akan wannan batu na matsalolin da ɗaliban suka huskanta wajen ɗaukan jarabawar ta kwamfuta. Malama Karimatu ta fara ne da tabbatar da cewa an samu duka waɗannan matsaloli da ɗaliban suka zayyana.
To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Da gaske ne an samu matsaloli a wannan jarabawar. Amma kuma da ikon Allah an yi ƙoƙari an kau da matsalolin kuma aka ci gaba da jarabawa. Wato matsalolin dukkan su ma zan ce ba ta bangaren mu ma'aikatan mu bane ta bangaren cibiyoyin jarabawa da muke amfani da su ne matsalolin dai shine kamar su na'urorin nan masu amfani da kwakwalwa wato computer da kuma generator da yake ba mu amfani da national grid muna amfani da generator ne saboda irin katsewar wuta haka sannan kuma da kuma kamar shi wannan rumbun tara bayanai wato server to duk waɗannan abubuwan abu ne da ya shafi ita cibiya da muke amfani da ita to kuma a gaskiya a koyaushe akwai matakai da muka ɗauka saboda idan koda irin wannan abin ya taso za a iya maza-maza a magance a ci gaba da jarabawa kin ga na farko kamar ita computer idan kamar ita cibiya tana da capacity kamar 100 to za mu ce lalle wannan cibiya ta ajiye kwamfutoci kamar guda 10 a ajiye wanda idan an samu matsala dandanan za a iya canja ita wannan kwamfuta a canja wa yaro kwamfuta ya ci gaba da jarabawarsa to kuma haka kuma ita maganar generator to generator da yake wanci manya ne mukan ce musu su ajiye injiniyoyi kusa saboda sha'anin na'ura ko da generator ta samu matsala dandanan za a gyara kuma a ci gaba da jarabawa kuma ta wajen wannan sabar rumbun adana bayanai to shi ma idan aka fara jarabawan nan aka ga cewa sabar din nan ta center bata kai ban karfinta bai kai ba to dandanan su masu center za su karo su upgrade wato sabar din ta su sai jarabawa a ci gaba da jarabawa to a gaskiya haka aka yi ta yi din idan an samu matsala dandanan za a kau da matsala a ci gaba da jarabawa har Allah ya sa aka gama jarabawan nan
Karimatu akwai ɗaliban da muka tattauna da su waɗanda suka nuna cewa duk waɗannan abubuwa da masu kula da waɗannan cibiyoyi da ke da waɗannan na'urori masu kwakwalwa ba su yi waɗannan abubuwa da suka yi muku alkawari ba me zaki ce akan waɗannan cibiyoyin da ku kun yarda da su ko ka haɗa gwiwa da su domin ku yi wannan aiki na jarabawa amma kuma ba su gaya muku gaskiya ba
to a gaskiya duk ni shugabanmu ya nuna cewa duk cibiyar da aka amince da ita mun je kin ga an yi su inspection da accreditation da abin da ya kamata a yi an je an yi. To yawanci idan aka je sai a test da komai lafiya, to sai kuma ko bayan an gama ne sai wani abin ya fado. To ya yi alkawarin duk wata cibiya da ba ta cika regulations ɗin aka samu matsala da su, to za a cire su daga list ɗin cibiyoyin da muke amfani da su insha Allah. Daga yanzu za a ƙara tsauraran matakai wajen tantance cibiyoyin da za a yi amfani da su. Saboda mu ma a gaskiya ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba, ba mu taɓa tsammanin ma za a samu irin wannan abin nan ɗin ba. Za a saka tsauraran matakai yadda nan gaba insha Allah sai cibiyoyi su ke har cibiyoyi ne za a yi amfani da su insha Allah.
Ɗaya daga cikin zargin da ake wa hukumar ku ta JAMB, aka ce akwai sakacin da wannan hukuma ta yi wajen zaɓen ma cibiyoyin da ya kamata a ɗora musu alhakin gudanar da wannan aiki na jarabawa. Me za ki ce game da wannan zargi da ake muku na cewa kun yi sakaci wajen zaɓe da kuma tantance irin waɗannan cibiyoyi masu inganci da nagarta a damƙa musu yin wannan aiki?
To a gaskiya ni ba zan ce hukumar JAMB ta yi sakaci ba, saboda kamar yadda na fara faɗa ɗazu kafin a ce an zaɓi cibiya, wato akwai ƙa'idojinmu da duk cibiyar da ta zo ta nemi tana so ta zama ta yi aiki da mu, za a ba ta wannan kofi na ƙa'idojin da ya kamata sai ta cika, sannan za a ɗauke ta. To idan bayan ta ciccika za ta rubuto wasiƙa ta ce gashi ta gama. Idan ta gama kuma za a tura ma'aikatanmu su je su duba da ƙwararru wanda suka san harkar na'urorin nan. Za a tura shi su je su dudduba. Idan suka dudduba suka ga yayi, to sannan sai su tura can headquarter ɗinmu sai su nuna cewa sun cika ƙa'idoji. To bayan nan kuma an zo bayan wannan tantancewa an zo an yi wani abu da ake cewa link test, wato a duba a ga cewa connectivity ɗinsu daidai ne. An yi har sau biyu aka yi wannan aka ga cewa daidai ɗin ne haka. To amma kuma da ikon Allah lokacin da aka zo aka fara jarabawa sai ya zamana waɗansu cibiyoyin ba mu san abin da ya faru ba, ko da can waɗannan kayan da suka zuba ba nasu ba ne, ko kuma menene, sai dai aka zo aka samu irin waɗannan matsaloli. To shi isa aka ce daga nan gaba insha Allah za a ƙara tsauraran matakai yadda insha Allah ba za a sake gamuwa da irin wannan matsala da aka samu ba insha Allah.
Karimatu, akwai ɗaliban da muka tattauna da su sun yi kiran cewa gaskiya su a daina yin amfani da na'urorin kwamfuta. Akwai waɗanda suka ce a koma fensir da takarda.
To kin san kowa yana da ƴancin da zai faɗi ra'ayinsa. To kuma mu kuma muna ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne. To idan an duba, idan gwamnatin tarayya ta ce ga abin da za a yi, kin ga dole hakan za a yi. To amma mu a ganinmu kamar zai zama ci baya ne haka, tunda wannan jarabawa ta na'ura mai ƙwaƙwalwa wannan abu ne wanda daman yanzu ya zama ruwan dare a duk duniya. Yawanci duk abubuwa yanzu ana yin su ne ta hanyar kwamfuta ɗin nan. Saboda haka shi ne muka ga mu ma ya kamata a bi salon da ake yi a ko'ina. Kuma sannan da aka tashi ƙirƙiro da wannan jarabawa ta kwamfuta an yi yadda kowa ma zai iya yi, da wanda ya san kwamfuta, zurfin kwamfuta, da wanda bai sani ba insha Allah zai iya yin jarabawar. Wato an yi shi kamar yadda abinda Bature yake cewa user friendly, kowa ma zai iya yin amfani da kwamfutan nan haka, tunda ba a tsaurara yadda za a yi amfani da ita ba haka. Kuma yanzu kin ga tsarin nan na jarabawa da kwamfuta da ita hukumar JAMB ta bujuro da shi ya sa matasanmu yanzu duk kowa ya tashi tsaye yana neman koyon amfani da wannan na'ura mai ƙwaƙwalwa. ni a gani na ina ga wannan babban ci gaba ne, saboda kin ga dai kowa ya san cewa yanzu duniya gabaki daya ta an fuskanci maganan amfani da wannan na'ura mai kwakwalwa, ba fannin ilimi ba ma, fannoni gaba daya ma yanzu da yawa ta kwamfuta din nan ake yi. Kin ga idan matasa yanzu suka runguma abin tun yanzu, kin ga da ikon Allah ai ci gaba ne a gani na.
Na ji dadin da kika yi magana cewa an tsara abin ne ta yadda wanda ke da ilimin kwamfuta da wanda bai da ma kowa zai iya yi wannan jarabawa kuma ba tare da samun wata matsala ba. Amma wani bayanin da muka samu aka ce kamar ɗaliban da ke cikin birane sun iya sarrafa kwamfuta, amma aka ce masu zuwa daga sauran ƙauyuka haka yankunan karkara su ba su da ilimin sarrafa kwamfuta, kuma an ce yawanci su suka samu matsala.
To a gaskiya ni ban yadda da hakan ba, saboda kamar yadda na ce miki an tsara jarabawa wannan ne yadda kowanne ma bai iya amfani da kwamfuta ba zai iya. Idan mutum ya shigo cikin ɗakin jarabawa za a yi musu bayanin ga yadda za a yi ga yadda za a yi, sannan sai a ce ku fara, sai a ce to duk wanda yake da matsalar farawa ya ɗaga hannunsa. To wallahi a koyaushe daga lokacin da waɗanda ɗin ba su iya fara ba za su iya tayar da kansu ba, aka nuna musu yadda za su tayar, sai ki ji ko ina ya yi shiru kowa yana aikinsa. Saboda wato idan kana ka iya amfani da wannan wayar hannun nan, kuma ƙaramar wayar ba wai wata mai wahala ba, irin dai kai sama kai ƙasa kai gefe kai abin nan, to shi ke nan fa jarabawar CBT ɗin ta jam. Haka ne za ka iya ka matsa gaba ka yi baya ka ci ka yi nan gefe ka dawo, shi ke nan ba wata matsala.
Akwai wani mataki da za ku ɗauka domin tabbatar da cewa an sake yin wannan jaraba domin ɗaliban da suka ce basu gama ba kuma basu mai ba saboda a sake ba su dama?
Wato ko na 'yan kudin ma da suka yi zanga-zangan ai ba a riga an yi ba. Wato sun yi zanga-zanga sun nuna kamar an samu matsaloli. To shi ne sai to dama a koyaushe in mun gama jarabawa wannan akan kira mu mitin can kwata a tattauna irin yadda jarabawa aka yi ta, kuma a tattauna matakan da za a bi saboda kauda waɗansu abubuwa da suka taso nan gaba. To a wannan lokacin shi ne aka ce mu tafi da sunayen ɗalibanmu na ko'ina a Najeriya wanda suka fuskanci matsaloli na gaskiya, ba wai dan da yake kin san shi a nan yan makaranta wani kawai sai ya kirkira abu ya faɗa, a tafi da list ɗin wanda suka samu matsaloli na gaskiya a tafi da su. Muka tafi da su a ran jumma'a muka yi meeting ɗin nan, kuma mun bada waɗannan list ɗin. To yanzu muna saurare shirkuta ɗinmu ta ce za a tantance, sannan kuma shi ne za a sake waɗannan waɗanda aka tabbatar ɗin sun samu matsala za a sake musu wata jarabawar cikin wannan satin, na kyautata da sun cikin wannan satin insha Allah. Amma ba wanda aka yi wa a yanzu dai, ba wanda aka yi wa, gaba ɗaya za a yi ma idan za a yi insha Allah. Kuma wannan magana da ake ta yi ta maki da aka ƙara yadda aka nuna muku ba haka abin yake ba. Wato da farko ne ran da muka fara jarabawa ran Asabar 27 ga watan Februari, da kuma safiyar Litini 29 ga watan Februari mun samu mun fuskanci error a programming ɗinmu. To wannan error ɗin ne ya jawo wannan canjin kamar maki ɗin, kuma kowa duk wanda ya jaraba a wannan a waɗannan lokacin shi su ya shafa. Amma da aka fuskanci abin an gyara kuma jarabawa ta ci gaba. To ba wani abu bane da aka yi na waɗansu aka ware aka yi musu, ba haka bane.
To masu saurare iyakacin shirin namu kenan. Amma Jamila, a nan Amurka kika yi karatu, ku kaka ne ana ba ku zaɓi ko kuma dole sai da kwamfuta?
A'a, ana ba mu zaɓi har yanzu. Ko yanzu kika ce za ki rubuta jarabawar shiga jami'a, za a ce takarda ko ku kwamfuta, sai ka zaɓi wacce kake so.
To masu saurare kuna ji, amma ka hamu sallama da ku ga gaisuwa zuwa ga Abubakar Abdullahi Abubuwa Kankara wanda ya rubuto mana ta Facebook, sai kuma Lalo Aisha
wadda ta ce Allah ya taimaki VOA daga Jose Hamisu ba jidda ɗalibi a Rwanda. Masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fake
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Dan Crafton Halima Jumroke sallama da ku.